daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60 25 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani Sarauniya Far'a FM Nomad Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su isa mu tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya sun fara aikin yi wa 'yan kasashen waje da suke aiki a jihar Rajista. Sannan muna tafa da shirin da rashin tayi wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura har ma da sharhin jaridun Najeriya. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da hantsi. Prime Minister Bahamas Hubert Minnis ya bayyana jiya Lahadi da a tabakinsa rana mafi muni a rayuwarta yayin da mahaukaciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da Hurricane Dorian ta afkawa tsibirin da ake gani ita ce guguwa mafi karfi da ta bullo a yankin na Atlantic cikin shekaru 84. Mutane da dama sun ki jin gargadin, wasu mutane kuma an bar su a baya da kuma waɗansu ɗaiɗaiku a wajejen yankin West End waɗanda suka ƙi barin wurin. A cewarsa a taron manema labarai a Naso, ya ƙara da cewa abinda zan iya faɗa masu kawai shine na fatan ba wannan ne karo na ƙarshe da za su ji muryata ba. Mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Dorian ta afkawa tsibirin Great Abaco a Bahamas da kuma tsibirin Grand Bahama, inda mahaukaciyar guguwar ta kai mataki na 5 da take tafe da iska mai gudun kilomita 295 a cikin sa'a ɗaya. Amurka da China sun sa sabbin haraji kan kayayyakin juna na saidawa ƙasashen a jiya Lahadi. Wannan fafatawa ta baya-bayan nan wani bangare ne na daɗaɗɗen yakin cinikayyar da ake yi tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Shugaba Donald Trump ya ƙara harajin kashi 15 cikin 100 akan kayayyakin wajen dala biliyan 112 na China da ke kan hanyar zuwa Amurka, wanda wannan haraji ta yi ya haifar da tsadar kaya ga Amurkawa, musamman abinci da kayan wasannin motsa jiki da tufafin wasannin motsa jiki, kayan kide-kide da kuma kayan ɗaki. A halin da ake ciki kuma China ta ƙara harajin kashi 5% da kuma kashi 10% akan wasu kayayyakin da suka kai dala biliyan 75 na Amurka da aka tura da su China, da tunda dama ta ce za ta iya a matsayin ramuwar gayya a faɗan cinikayyar da suke yi da Amurka. Tunda farko China ta ce sanyayyar masara mai zaƙin nan da hantar alade, duwatsun marmara da kuma tayun kekuna suna daga cikin kayayyakin Amurka sama da 1,700 da za ta saka wa haraji. Labaran na zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zanga-zangar rajin kare demokradiyya a yankin Hong Kong sun katse hanyoyi daura da filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke birnin a zanga-zangar da aka yi jiya Lahadi. An soke zirga-zirga wasu jiragen sama, sannan hukumomi sun dakatar da jigilar matafiya da jirgin ƙasa ke yi zuwa filin jirgin saman. Yayin da hukumomin yankin Hong Kong ke duba irin barnar da masu zanga-zangar adawa da gwamnati suka yi, jami'an sun kare matakan da 'yan sanda suka ɗauka yayin da birnin ya zama tamkar fagen fafatawa mai cike da hayaki, inda matasan waɗanda suka zaku suke gwagwarmaya kawo sauyi a demokuraɗiyyance. Jiya Lahadi, Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah sun yi musayar wuta a kan iyakar ƙasar Lebanon da ta haifar da matuƙar damuwa ga hukumomi a Washington. Sojojin Isra'ila sun ce sun yi harbe-harbe zuwa cikin kudancin Lebanon bayan harba makamai masu linzami da ƙungiyar Hezbollah ta yi sansanin sojojinta da kuma motoci a kusa da kan iyaka. Sai dai a zuwa daren jiya sun dakatar da faɗan gaba ɗaya. Mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Andrea Tenenti ya faɗa daga baya cewa zaman lafiya ya dawo a yankin, kuma sojojin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya sun ci gaba da kasancewa a wurin tare da sojojin Lebanon. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka wato FBI ta ce dan bindigan nan da ya kashe mutane 7 ya kuma raunata mutane 22 a garin Odessa na jihar Texas a ranar Asabar shi kadai ya aikata, kuma teyu ba shi da alaka da wata kungiyar yan ta'adda ta gida ko ta waje. Dan bindigar ya kwace wata babbar motar raba wasiku, kuma ya bude wuta akan wasu motoci yayin da yake share gudu akan wata babbar hanya kafin wani dan sanda ya kashe shi. Sai dai a cikin waɗanda suka mutu har da wani matashi, yan sanda uku suna cikin wanda suka ji raunuka. Wata yarinya yar watanni 17 tana cikin waɗanda abin ya rutsa da su, da ta rasa haƙoranta da dama, kuma ya haddasa ramuka a harshenta da kuma lebanta. Shugaban 'yan sandar yankin Odessa a garin Odessa Michael Gark ya faɗa jiya Lahadi cewa zuwa lokacin ba su da takamaimiyar amsa kan abin da ya sa shi ko dalilin na aikata hakan, amma suna tunanin cewa shi kadai ya aikata wannan mummunan abu.
Gaida Muhammad Hafiz Baballo wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Oyo dake kudu maso yammacin Najeriya, gwamnan jihar Injiniya Oluwaseyi Makinde ya yi kira ga al'ummar Najeriya da su haɗa kai domin cidda ƙasar gaba da kuma tabbatar da zaman lafiya tsakanin su, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Umar Tambola ya koma nan daga Ibadan.
Gwamna Sayi Makinde ya yi wannan kiran ne a lokacin da yake kaddamar da yiwa baki 'yan kasashen waje da ke zaune a jihar Oyo Najeriya rajista a hukumar shige da fice ta jihar Oyo da ke unguwar Agodi Ibadan. Gwamna Makinde ya ce tsaro aikin kowa da kowa ne, don haka ya shawarci masu gidajen baki da masu ba su masauki da daukar su aiki da su yi amfani da wannan dama, kuma su gan wannan kamar wani alhaki ne gare su don su shiga a yi da su, tunda kyauta ne ake yin rajistar. Sai Makinde ya bayyana aniyar gwamnatinsa na samar da tsaro tare da bada kariya ga jama'a da dukiyoyinsu a fadin jihar Oyo, da yake jawabi a wajen kaddamar da yiwa baki 'yan kasashen waje da ke zaune a jihar Oyo rajista. Kontrolan hukumar shige da fice a jihar Oyo Dr. Saleh Abdullahi ya ce yiwa baki sabuwar rajista da ake kira e-registration a turanci zai taimaka wa ƙasa wajen yin tsare-tsarenta da tabbatar da tsaron ƙasa. Dr. Saleh Abdullahi ya ce wannan rajistar 'yan kasashen waje mazauna Najeriya za ta taimaka wajen yin tsare-tsare a ƙasa, kuma zai taimaka wa ƙasa kware ta shawo kan kalubalen tsaron da Najeriya ke fama da su. Kontrolan hukumar shige da fice a jihar Oyo Dr. Saleh Abdullahi ya yi gargaɗin cewa rashin yin rajistar ga duk wani ɗan kasashen waje ya saba wa dokar shige da fice ta Najeriya, to ko me 'yan kasashen waje da 'yan Najeriya za su ce a game da rajistar da hukumar shige da fice ta Najeriya ta fara a Najeriya?
Sunana Tayo Kansila Akin Yale Ibadan. Gaskiya na ga yana da muhimmanci, don saboda koda ta tashi bada taimako ta sayin yanayin mutane za ta ba taimako.
Sunana Magaji Wanzam, mutumin da magaran ne amma mazam ne Ibadan. To ni na ji dadin a idan, saboda ni ina ga mutanen mu ana bin su kamar kaji suna guje-gujen nan, ko su suka wa kansu wannan mutum idan ya zo ya zauna guri in dai yana da gaskiya ya tsaya ya nemi izinin shi wanda gwamnati ya san da shi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ka gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka.
Shi muke bautawa kai da ni, mai ne maka wanda
madalla yanzu kuma ga shirin da rashin ta yi.
Amma ba bi sa shashan ke ba kana ba bi sa sakar ke ba kudi a fashe ba hanya mai kyau kudi a fashe ba hanya mai kyau
masu rari assalamu alaikum ana ci gaba da tankiya tsakanin yan kasuwar arewacin Najeriya da hukumar custom ta kasar har ma matasan cikin su ke muradin shugaba Muhammadu Buhari kada ya sabunta natsin Hamidu Ali a matsayin shugaban hukumar karo na biyu sunana Mahmud Ibrahim Masurare yayin da aka shiga shekara ta biyar da kasancewar kan iyakokin Najeriya na ƙasa a rufe, in bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗabbaka tsarin da ke haramta shigar da kayayyaki cikin ƙasar daga ƙetare ta hanyoyin mota, wata sabuwa ta sake ɓullowa tsakanin hukumar custom ta ƙasar masu yaƙi da fasakori da 'yan kasuwar arewacin Najeriya. Yanzu haka dai ƙungiyar matasan 'yan kasuwar lardin na arewacin Najeriya ne ke kira da babbar murya ga shugaba Muhammadu Buhari da kada ya sabunta naɗin da ya yi wa Kanal Hamidu Ali mai ritaya a matsayin shugaban hukumar ta custom, saboda abin da suka kira ƙuntatawar da shi Hamidu Ali ya yi musu da kuma abin da suka nanata da cewa mataki ne na karya tattalin arzikin arewacin Najeriya. Muhammad Bala Hotoro shi ne shugaban kungiyar matasan 'yan kasuwar a yankin arewa.
Babbar barazana da yanzu ɗan kasuwa yake fuskanta shi ne alaƙa da su hukumar custom, wanda a fahimtarmu magana ta gaskiya shi shugaban custom na yanzu wanda wa'adinsa ya kare 27 ga wannan wata Agusta na to mutum ne da yake da tarbiya ta sojoji wanda sanan kai ma na san ka sani tsohon kanal ne, wanda kuma shi soja kowa ya san yanda yake irin tarbiyar sa da yanda yake gudanar da abubuwansa. Tsawon shekara 4 babu abin da aka sai gasa yan kasuwa ai a hannu, wanda kuma wannan yayi leading to ma'ana ya kai ga wani yanayi da kowa ya dandana kudinsa. Sanannan abu ne cewar ita kasa tana da bukatar kudin shigowa, wannan kudin shigowar nan kuma yana da alaka da ita wannan hukuma. Akwai yanda take ta tatso kudin shiga daga hannun 'yan kasa 'yan kasuwa ire-irenmu da muke kawo kaya daga kasashen waje. To in aka ce wannan abu an dakatar da shi, an durkusar da shi, kaga kasa ta shiga asara. Sannan kuma shi dan kasuwa da zai je ya kawo kasa ta ci gaba da mutane karkashin sa, ban san iya mutun nawa ne da zan ce ma ga mutanen da suke samu karkashi na ba, yanzu bazan iya ba Alhaji. Bazan iya ba saboda idan kayan na farko ban iya na kawo su ba, to dama ba sai na kawo kaya ba, sannan in nemi wanda zai min hidima. To kayan an hana ka ka shigo da su, ka bi tsari da ya dace irin na baya, a ce to iya wannan 2015 zuwa yau abubuwa suka shiga inna lillahi. Idan na ɗauko kaya na kawo cikin Najeriya, al'umma suna ganin ina kokarin zaluntan su, ina kokarin neman wani abu na sai kaya yayi tsada. Mu kuma mun san me muke ji, saboda mun san irin asarar da ake sai ka siyo wani lokaci kayan sai ya zo zai tafi store ko zai tafi warehouse da zaka aje, sai a ce ma custom ya kama. Dan kasuwa da zai zo ya saya a gurin mu ya kai shagon sai ya je sayar buhu 10 buhu 20, shi ma sai ya zo ya saya a ce custom sun kama. Alhaji kowa yana cikin tashin hankali kuma duk sanadiyar rashin kwarewa.
So hukumar custom kuma suna ta cewa ai waɗannan kayayyakin da suke kamawa kayayyaki ne waɗanda suka haramta ko dokokin ƙasa suka ce kar a shigo da su.
Eh to ai dama shi ne abin da muke gaya ma, idan ita doka wake yin ta ba mutum ba, a gurin waye ake samun wato cewar kaza illa ne kaza ya kamata a cikin ƙasa? A gurin shugaba. To in shugaban ƙwararre ne, shi zai ce wannan abin ya kamata, wannan abin matsala ne. To lokacin da aka ce shugaban ba ƙwararre bane, kaga ba matsala bace zai ce matsala ce. So saboda haka daga cikin irin abubuwan da yanzu dokokin da suka haramta wa mutane abubuwan da ya kamata, duk yana daga cikin sanadiyar rashin ƙwarewa ta shugaban custom.
ku abin da na fahimce ka batun rufe bodan nan da aka yi bai dame ku ba illa irin wannan kama-kaman kenan
ai rufe bo ai an ka duba me mu'assasi me dalilin kama-kaman ba rufe bodan ba to ai rufe bodan yanzu muke korafi alaji rufe bodan muke korafi da ba a rufe boda ba akwai wanda zai kama ma kaya a rufe bodar muke gaya ma cewa ya shafi ɗan kasuwa ya shafi ƙasa ya shafi tattalin arziki ya shafi kowa da kowa
fa mai su sun kwastam suna cewa wai su moga kuke
eh to ai idan aka ce shugaba ya kawo abu na ba na ƙwarewa ba misali ya shafi da nawa kake sayin shinkafa ina ganin wani abu ne ƙasa da 10,000 yau shinkafa 16,000 take
amma sun ce ai an yi haka ne dan shinkafar da aka noma ta cikin gida a habaka
ina take ina shinkafar cikin gidan ina shinkafar take dama ba sai ka tanaji alaji ko musulunci za a baka in za a kwace kafirci a hannunka sai an ce ma ka ce ashhadu an la ilaha illallah ba a baka ba babu shinkafar alaji mutum ya taba rayuwa ba abinci
kamar wani zai ce ku ɗan kasuwan nan fa kun bar jaki kuna bugun taiki shi Muhammad Ali nan fa ba shine yana da kansa ba shugaba Buhari ne ya da shi me yasa kuka dame shi ne maimakon ku mai da hankali akan cewa shugaba Buhari bai yi daidai ba bai abin da ya cancanta ba ya kamata gyara
dan haka muke wa shugaba Buhari dan Allah dan annabi tunda wa'adin wannan mutumin ya kare dan Allah kare saki mai rama shi mu ya kawo mana cikas ya kawo mana matsala ya kawo mana tashin hankali ɗan kasuwa musamman arewacin ƙasar Najeriya
to sai dai hukumar ta kwastam ta ce aikin da take yi yana nan daram kuma babu gudu babu ja da baya kamar yadda controller hukumar mai kula da shiyar Kano da Jigawa Nasir Ahmad ke fadi
duk wanda ya shigo da kayan smuggle ko ina yasa kayan muna da dama mu bishi zuwa kwar cikin gidansa ba shi mun rike warrant ba fara mu je kotu cewa mun ga kaya cikin gidan Mallam Bello ko Mallam Abubakar shi mun je kotu mun nemi warrant muna da dama section namu na SEMA Customs and Excise Management Act cewa mu shiga wannan gidan mu kwashi wannan kayan kan laifi ne so duk ko ina mutum ya sa kan laifi doka ta ba mu dama law na Najeriya ta ba mu dama mu je mu kwashi wannan kayan mu kuma tafi da wanda make da kayan a kai shi gaban kotu na biyu shin masu magana ka sama muke so ko ka san wasu muke so ice smuggling an ce a daina shigowa da mu saboda namun su ya tashi saboda abinda mu muke yi a cikin kasan mu musamman mu sayar manoma su samu su sayar da kayan nomansu idan muka je muna sayan shinkafan Taiwan shin shinkafan Jigawa ko shinkafan Kano ko na Sokoto ko na Kebbi ko na Niger za a saya
tun dama abin tambayar a nan shi ne jami'an ku ne suka yi sakaci har ake shigo da shinkafan nan cikin gari ko kuma a'a masu shigo da ita ne suke wa jami'an ku wayo
ba magana suna mana wayo ba ne mun yi survey a northwest muna da wajen shiga 2,500
a shiyar arewa maso yamma
wanda smuggler zai iya shiga to gaya mun mutane na za mu sa hanya in ka je Sokoto ko Kebbi ko ina za ka iya shiga za ka iya fita in ka je Katsina Kongolan Jibiya babban mutum ko ina za ka iya shiga za ka iya fita in ka je Kudu ta san Yarbawa garin da ake kira Jiroku kana gure taga taga kana Bini ko Fangida na Nigeria ba wai muna bari mutum shigo da kaya bane
kaman kenan ba ku da wadatattun ma'aikata da za su toshe waɗannan kafofi kenan
bai kamata a toshe koina ba ba za mu yi toshe koina ba a duniya ba kamata a ce mutanen Najeriya su sa son kasansu a zuciyarsu ko ana son gidansa ne gyara gidanka ba mai gyara maka gidanka sai ka gyara gidanka amma sa kishi kasa zuciyar mu mana
bayan ka'idar da doka ta ba ku ta hurumin da ta ba ku cewa za ku iya bin duk kayan da aka ce ya saba abin da dokar ƙasa ta ce a shigo da shi hare ko ina yake ko a daki ne ko a ina ne aka aje shi akwai wani tanaji da aka yi na cewa to yaya za a yi misali wasu hikimomi da dabaru da za ku sha kan mutanen nan a tattauna da su a fahimci juna a ilmantar da su game da waɗannan dokoki da ake magana
ai yau da kullum muna radio yau da kullum muna television yadda kullu ɗan kasuwa muna zama da su muna magana da su amma ka san ba ɗan kasuwa ke smuggling ba smugglers su suna nan kurum aikin su kenan ɗan zamani yanda za ka karya doka su suke nema to ɗan kasuwa kullu muna magana da su masu motoci masu shiga da su a cikin motoci muna magana da su transport union muna magana da su
amma kuma gashi za a ga kamar kullum abin sai kun kama mota ko kun kama shinkafa mutane
to dole a kama shinkafa tunda sun ce ba su bari ba wanda yace shi ba zai bacci ba amma ba za mu yi bacci ba
yanzu waɗannan matakai misali hukumar custom musamman a wannan lardi da aka ce an rufe border nan misali shekara da shekaru an hana shigo da kayayyakin nan waɗannan matakai kuke dauka don akalla wayar da kan ɗan ƙasa cewa ga dalilan da yasa ga kuma manufofin da ake so a cimma don haka kar su dinga kallon ku a matsayin mutanen da kuke musgunawa al'umma
aikin gwamnatin mu muke yi idan gwamnati ta ce ga hanyar da za a bi mu fara nan hanyar za mu bi
ko me yake ce ko ba ta da dadi
ba ba mu da dadi ba ba mu da rashin dadi a shayar tunani ku kafi a fito da doka yi ba gwamnati da za ta zauna ta fitar da doka da mutanen garin kasan ba za su ji dadi ba ai dokan an fito da doka ne manoman mu su samu sai da abubuwan da suke noma ba shi mun je mun saya a wannan waje ba na da har san kai ba a gara ba ba karfi dai an kaje daga hanya mai da kai a kaje daga hanya mai bare mai sai yana saida yayi kuni ya zane a bi masurare cikin shirin da rashin tsayi na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu zuwa madadin Muhammad Balaho Toro gaban kungiyar matasan ƴan kasuwar arewacin Najeriya da kontrolar hukumar custom mai kula da shiyar Kano da Jigawa Malam Nasir Ahmad Mahmud Ibrahim da ni shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum a huta lafiya ba za ka ni ne ne kuɗinka in kuma ba za ji ka jewa to
kuma da lagai da Mahmud Ibrahim kuri yanzu kuma ga shirhin wasu daga cikin jaridun Najeriya
zan fara sharhin ne da jaridar The Guardian. Jaridar Guardian ta Najeriya ta ruwaito ofishin jikadancin Amurka da cewa har yanzu ba mu samu ƙarin haske game da matakin gwamnatin Najeriya na rage kuɗin visa ga Amurkawa da ke son shigowa Najeriya ba. A cewar jaridar ta The Guardian dai ofishin jikadancin Amurka da cewa sai sun samu bayani daga gwamnatin Najeriya game da matakin da suka dauka na rage kuɗin visa ga Amurkawa da ke son shigowa Najeriya. A lokacin ne gwamnatin ta Amurka ita ma za ta rage kuɗin visa da ta ƙarawa 'yan Najeriya da ke son zuwa ƙasar ta Amurka domin ziyara ko kuma gudanar da wasu harkoki. Gwamnatin Amurka dai ta ƙara kuɗin bizan zuwa ƙasar Amurka ne ga 'yan Najeriya bayan da ta ce ta shafe kusan shekaru biyu tana neman gwamnatin Najeriya ta rage kuɗin da take cazon Amurka da ke son zuwa Najeriya amma hakan bai yiwu ba. Sai kuma jaridar Daily Trust jaridar da ta ruwaito cewa sojojin Najeriya takwas ne suka rasu yayin da kuma biyar suka bace bat a wani ba ta kashi da sojojin suka yi da 'yan ƙungiyar Boko Haram kan hanyar Maiduguri zuwa Mangunu bayan kashe sojojin da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi dai har ila yau jaridar ta ce sun ɗauke makamai da alburusai na sojojin an dai kai harin ne a daidai ƙauyen Gasarwa kusa da garin Gajiram a garin hukumar Ganzai a ranar Juma'an nan da ta wuce. Sai kuma jaridar The Nation jaridar dai ta ruwaito cewa yanzu haka dai hukumar EFCC mai yaƙi da zamba cikin aminci da kuma tsagon ƙasa ga tattalin arziki reshen jihar Kwara ta kama wani gawartaccen dan 419 da hukumar FBI na ƙasar Amurka ke neman ruwa a jallo mai suna Joseph Oyedira a wata sanarwa da hukumar ta EFCC ta fitar Abuja ta ce makonni uku kenan da hukumar EFCC ta samu wasiƙa daga hukumar FBI mai binciken manyan laifuka ta ƙasar Amurka inda take neman a cafke mata wasu mutane guda biyu da suka hada da Mr. Oyedira da suka kware wajen zamba cikin aminci daga hannun wasu 'yan ƙasar ta Amurka. Tuni da hukumar ta EFCC ta kwashe dukkanin kadarorin da mutanen suka mallaka da suka hada da motocin alfarma da gidaje da shaguna da kuma kudade a bankuna. Sai kuma jaridar Daily Post jaridar da ta ruwaito ta kungiyar kare yankin arewacin Najeriya na kalubalantar shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa yana da karfin ikon kare rayuwarsu da kuma haƙoƙinsu. Kungiyar mai suna Coalition of Northern Group ta yi wannan kira ne a birnin Kano inda ta kalubalanci shugaba Muhammadu Buhari da ya tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na Najeriya, tare kuma kira ga sauran shugabannin yankin arewacin Najeriya da su hanzarta gudanar da wani taron gaggawa da zai fito da alƙibla da za a fitarwa yankin arewacin Najeriya da zai tabbatar da tsaro da kuma ci gaban al'umma baki daya. Ƙarshen sharhin jaridan kenan, baban ya ci firamare Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana kan na'ura.
Assalamu alaikum, murai Amurka mai magana abun bibi Sunza, abun da local government jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya rubutu dan da shugaban kasa jira Muhammadu Buhari ya yi dole ba. Musamman mu nan jihar Kebbi ko da Kamba. Gaskiya aikin da anka turo sojoji da ƴan sanda da jami'an kwastam ba shi suke ba. Na harko dai bukata ba ta biya, saboda duk dan sanda ko wani soji ko wani kwastam ina an san cin hanci a Najeriya ba tsaya a gyara ma'aikata ba, sannan a ce a tura su aiki a wahalar da talaka kuma bukatar gwamnati ba ta biya ba. Magana ko a ce muna ci da kanmu da noma, babu jiha guda arewacin Najeriya wanda ke cinta da kanta da noman da ta kai, babu ita. Duk shinkafa da aka shigowa a jihar Kebbi, akwai shinkafa Benin, Mali, Niger, Ghana, har da kan ana kawo shinkafa ana kawo cikin Najeriya. Yanzu an rufe boda, buhun shinkafa ya ƙara tsada, duk wani kama turuki ya ƙara tsada, an ƙara kada talakin cikin anji. To muna kira ga gwamnatin da Muhammadu Buhari, gwamnatin APC da gononin APC da ƴan majalisun APC su tsaya su nutsu su yi karatun tana su a san ina za a wa talakin ƙasa ga.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na murya Amerika mai magana shi wata gurbatan radio watan kariri a jihar Kebbi Najeriya. Murya Amerika, da farko ina yaban ku ina jinjina muku dangane da damar da kuke ba mu muke bayyana ra'ayoyinmu a kan abubuwan da ke ciki ne to a ƙarya musamman a ƙasar Najeriya ko ƙasashen duniya. A yau na nuna farin ciki na dangane da shigowar sabon shekara ta Musulunci, wanda yake muna roƙon Allah alkhairin da ke cikin wannan sabon shekara. Allah ka fada mu shi ka ba mu lafiya ka zama lafiya a cikin ƙasar Najeriya da duniya gabaki ɗaya. Assalamu alaikum, sashin Hausa Radio America mai magana Ayuba Garba Imam, kafin madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau, ina kira ma ƴan majalisunmu na tarayya, wato sanatoci da rep, muna so da Allah su kirkiro mana da sabbin ƙananan hukumomi a Najeriya, duba da yadda jama'a suka yi yawa.
To yanzu kuma sai labarai a takaici.
Prime Minister Bahamas Hubert Minnis ya bayyana jiya Lahadi da a tabakinsa rana mafi muni a rayuwata, yayin da mahaukaciyar guguwar nan da aka yi wa lakabi da Hurricane Dorian ta afkawa tsibirin da ake gani ita ce guguwa mafi ƙarfi da ta bullo a yankin na Atlantika cikin shekaru 84. Amurka da China sun sa sabbin haraji kan kayayyakin juna na saidawa ƙasashen a jiya Lahadi. Wannan fafatawa ta baya-bayan nan wani bangare ne na daɗaɗɗen yakin cinikayya da ake yi tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya a yankin Hong Kong sun katse hanyoyi daura da filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke birnin a zanga-zangar da aka yi jiya Lahadi. An soke zirga-zirga wasu jiragen sama, sannan hukumomi sun dakatar da jigilar matafiya da jirgin ƙasa ke yi zuwa filin jirgin saman. Jiya Lahadi, Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah sun yi musayar wuta a kan iyakar ƙasar Lebanon da ta haifar da matuƙar damuwa ga hukumomi a Washington.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na hatsi, sai kuma cin anjima da misalin ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kafin mu sallama da ku, bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan marigayi sarkin dawakin Zazzau Alhaji Baba Yaro Maudi da iyalan Farfesa Yusuf Ɗankofa, saboda rasuwar Hajiya Jamila Baba Yaro Maudi, matar Farfesa Ɗankofa, wacce Allah ya warasu a daren ranar Alhamis, da fatan Allah ya cikanta. Da zamanin shi Muhammad Hafiz Babalade ya tani gabatarwa, da Solomon Abu da haɗa mana shirin, sai injiniya Mukal Mahmud Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.